Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 19 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Jami'an sojin Taliban da na Amurka sun shiga zargin juna da zama ummul haba'isin kasa samun zaman lafiya a Afghanistan yayin da bangarorin biyu ke tattaunawa. Akalla mutane 16 sun ji raunuka bayan da aka kai wani hari kan wata motar bus a kasar Masar a yau tunan Lahadi. Sannan Firaministan Australia ya je ibada a majami'arsu ta Empress Costa a yau tunan Lahadi bayan da ya yi nasara ta bazata jiya Asabar a babban zaben kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jiya Asabar ne wasu 'yan bindiga suka kai hari a birnin Magaji da ke jihar Zamfara, inda suka kashe mutane gwajen 13, sannan suka raunata wasu suka kuma sace dukiyoyinsu. Sannan za ku ji cewa a jihar Ebonyi, kungiyar Fulani ta makiyaya ta miyati Allah da gwamnatin jihar sun ce za su ci gaba da kulla kwantawance don samar da zaman lafiya mai dorewa. Bayan nan za ku ji tattaunawar da abokin aikinmu Muhammad Lalo ya yi da wani Dr. Abbati Bako, kwararre a fannin diplomasiya wanda ya shayi rubuce-rubuce akan dadaddar rikici da ke tsakanin Amurka da Iran. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na Idan Kwaya ta narke fa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran, jami'an sojin Taliban da na Amurka sun shiga amfani da kafafen sada zumunta wajen zargin juna da yin zagon kasa ga batun maido da zaman lafiya a kasar Afghanistan wadda yaki ya daidaita. Gadamar da bangarorin biyu suka shiga yi ta kafar Twitter na zuwa ne a didin lokacin da Amurka da wakilan 'yan tawayen na Taliban suka kwashe wata da watanni suna ta tattaunawa da zumar kawo ƙarshen yakin da ake yi a ƙasar ta Afghanistan. To amma tattaunawar da ake yi ta kasa sa Taliban dainawa ko sassauta aika-aikar da take yi a fagen yaƙi. Munanan faɗace-faɗace tsakanin 'yan tawayen Taliban da sojojin Afghanistan masu samun goyon bayan Amurka sun yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane ciki har da fararen hula. Mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ya tura wani sakon tita da daren jiya Asabar mai cewa Amurka ce ba kungiyar Taliban ba ke adawa da kokarin da ake yi na samar da zaman lafiya. Ya jaddada abinda Taliban ta saba faɗa cewa shigar Amurka cikin rikicin Taliban ne koko Afghanistan ya janyo yakin da aka kwashe shekaru wajen 17 ana yi a kasar ta Afghanistan. Akalla mutane 16 sun ji raunuka bayan da aka kai wani hari kan wata motar bus daura da dalar Giza a kasar Masar a yau ɗin Lahadi, a cewar majiyoyin tsaro. Da alamar akasarin waɗanda suka ji raunukan 'yan yawon buɗe ido ne, ciki har da wasu 'yan ƙasar Afirka ta Kudu. Nan take dai babu wani rahoto na mace-mace, a cewar kafar labarai ta Reuters. A watan Disamba an kashe wasu 'yan kasar Vietnam uku 'yan yawon buɗe ido da kuma wani ɗan kasar Masar mai musu jagora bayan da aka kai ma motar su harin bom daura da dalar ta Giza. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Prime Minister Australia ya je ibada a majami'arsu ta Empress Costa a yau ɗan Lahadi bayan da yayi nasara ta bazata jiya Asabar a babban zaben ƙasar. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta yi hasashen cewa Prime Minister Scott Morrison da haɗakar jam'iyyarsu mai ra'ayin riƙau da mai sassaucin ra'ayin kishin ƙasa za su faɗi a zaben. To amma ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar ta yi kuskure. Zaben da aka yi ya sake maida Morrison kan mukaminsa, al'amarin da ya sa ƙwararru kan harkar ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da 'yan jam'iyyar adawa ta Labour Party mamakin yadda aka yi lissafinsu ya zo da matuƙar kuskure. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda shi ma nasarar da ya yi a zaben shugaban ƙasa ta baiwa ƙwararru da 'yan jam'iyyar Democrat mamakin gaske, ya kira Morrison ya taya shi murna. Fadar White House ta ce shugabannin biyu sun jaddada muhimmancin daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin Amurka da Australia. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi tir da harin da aka kai kwanan nan a ƙasar Mali da ya sanadin mutuwa da kuma raunata sojojin tabbatar da zaman lafiya. Mai magana da yawun Antonio Guterres ya ce shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi matuƙar baƙin ciki da mutuwar wani sojan tabbatar da zaman lafiya ɗan ƙasar Najeriya.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Duk da bayyana nasarar da jami'an tsaron Najeriya suka yi ta yi kan 'yan bindigar zamfara, amma sun ci gaba da kai hare-hare kan mutanen yankin. Rahotannin na nuna cewa ko a jiya Asabar wasu 'yan bindiga sun je birnin Magaji akan babura suka kuma karkashe mutane wajen 13 baya da waɗanda suka raunata, duk kuma suka sace dukiyoyinsu. Ga wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da cikakken rahoton.
Wasu mazauna garin na gidan kaso da ke cikin karamar hukumar mulki ta birnin Magaji da suka nemi a saka ya sunansu saboda dalilan tsaro sun ce maharan ɗauke da bindigogi sun isa garin ne akan babura da misalin karfe 4 na yammacin jiya Asabar, inda suka shiga harbe-harbe da ƙone-ƙone.
To mutanen nan sun zo da mashina fiye da yanda kake tunani, sun yi taro sun shigo sun zo sun kakkashe mu na mutane, sun ƙone mu na wasu abubuwa, sun yi awon gaba da dukiyoyi, kuma sun kashe mutum dai 13 ƙasa. Dama kusan sati ɗaya yanzu kullum ba ranar da ba su shigowa irin ƙauyukan nan. Cigama gidan kaso, Sabon Dinni, Ƙoƙiya, Dan Wami, Dan Wala, Kashe Shukura, ba ranar da ba su zuwa wannan garuruwa. Sun haddade mu, sun hana mu noma ma gaba ɗaya, halin da ake ciki gashi an yi ruwan shuka amma zuwa gona ba zai yi gare mu ba. Sannan jiragen da suke ɗan tsoro yanzu sun kai ba sa tsoron, saboda ba su musu komi. In sun zo ba abin da suka musu, sun samu dama da za su yi taro misalin ƙarfe 3-4 duka suna tun karo gari su kashe mutane suka kai su.
To amma ba an ce an girke wani sansanin soji a garin birnin Magaji ba, ko kuwa ba su kai muku ɗauki ba ne?
Wallahi ko akwai shi bai da amfani da ƙauyukan nan namu, ni ni gaya ma wannan maganan kuma ka yaɗa ta duniya ta ji, bai da amfani da ƙauyukan mu, saboda mutanen nan suna nan suna ta cin karensu ba babbaka. Abin da suka ga dama shi suke yi, sai su zo su yi abin su, har su gama ba wani jami'in tsaro da za a ga ya zo. Wani bi ma sai in sun yi kaman yau, sai irin gobe misalin ƙarfe nan sai ka ji ma'aikata sun zo sun ce muku wayya abu ya faru, abu ya faru. Kaga wannan abu mu ba za mu gane me ake nufi da rayuwarmu ba. Talakawa ne mu, bayan Allah muke, kuma muna ƙarƙashin gwamnati ne, muna ƙarƙashin iko, amma ba wani iko da gwamnati take nuna mana. Ta furta za ta yi, za ta yi, ta gagara yi ma mutanen da sun zo, mutanen da sun zo suna ta yin abin da suke gida, amma ya kamata gwamnati ta bige mu da ido rahama ta taimaka mana.
To sai dai saɓanin wasu rahotannin baya, shaidun gani da ido a yankin sun tabbatar da cewa 'yan bindigar ba baƙi ba ne, 'yan asalin yankin ne.
An san duk mutanen karamar hukumar ƙauyukan da su filin nan wurin. Ba wanda bai san tsoro, ba wanda bai san tsoro ne, saboda gwamnati ba ta hukunci akan su ne, duk da so magana ma kan cikin mutane.
Idan na fahimce ka kenan, maharan ba baki bane, yan gida ne.
Wallahi ba baki bane gaba ɗaya, ainihin an san su, da ana samar shekara 10 suka wuce ne ana cuɗanya da su, sun san kowa, sun san gidan kowa, sun an san rugajen su, an san su waye gaba ɗaya, ba wanda bane, ba wani baki a ciki gaba ɗaya, sanannu ne duk ƴan ƙasar wurin ne, babban wurin ne.
Na yi ta ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara a kan lamarin, to amma hakan bai samu ba, domin kuwa duk kiran da na yi a wayar tarho ya tashi ba amsa. Rahotanni sun ce duk da yake an soma ta tara gawarwakin mutane da maharan suka kashe, to amma ba a soma jana'izar su ba har sai washe garin yau Lahadi saboda fargabar dawowar 'yan bindigar a cikin daren. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na. Gwamnatin jihar Ebonyi da kungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah sun ce za su ci gaba da kulla kawanci don samar da zaman lafiya mai dorewa biyo bayan wani taro da suka gudanar a Bakaliki babban birnin jihar Ebonyi. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorekwe na dauke da rahoton.
Gwamnatin jihar Ebonyi da kungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah sun bayyana cewa za su ci gaba da kulla kawance na gari domin tabbatar da zaman lafiya mai dorewa tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar da kuma Najeriya baki daya. Bangarori biyun sun bayyana haka ne a wani taron da aka kammala a Bakaleke babban birnin jihar Ebonyi, inda gwamnan jihar Injiniya Dave Umahi ya yaba wa shugabannin kungiyar bisa kokarin nasu wajen hada kan Fulani makiyaya da kuma samar da zaman lafiya a duk faɗin ƙasar. Gwamnan dai ya ƙara da cewa ya ce za mu so jihar Ebonyi ta zama karamin ginshikin bil'adama, wato zaman lafiyan da muke ginawa kasa baki daya ya fara ne daga karamin ginshikin zaman lafiyan jihar Ebonyi. A takardar cimma matsaya mun sake nana ta cewa mun amince da yarjejeniyar da muka cimma a ranar 3 ga watan Afrilun bara. A takardar cimma matsayar mun amince da kafa kwamitin haɗin gwiwa, kuma kwamitin zai zama na aiwatarwa. Wannan kwamitin zai kunshi mutane 13 daga gwamnatin jihar Ebonyi da kungiyar miyatti Allah da kuma ma'aikatun tsaro. Saboda haka, idan hakan zai yiwu, ba wanda zai nuna mana rashin biyayya. Bai kamata a koyaushe muna korafi ba, kuma idan muka samu hanya ta gari ba da jimawa ba za mu cimma zaman lafiya mai dorewa. Kada wani ya ce Fulani makiyaya su tashi su bar musu gari. Mafi muhimmi shine mu bi ka'ida wajen horar da duk wani mai laifi, kuma dole ne mu kakkaɓe miyagun laifuka. Za mu tarbe ku da kyau, za mu zauna lafiya da ku, kuma za mu zauna cikin fahimta da ku. Gwamna Umahi ya karkare da cewa ya nada mutane 3 daga al'ummar Hausa da Fulani a wa'adinsa na farko, kuma yana sa ran cewa zai maimaita hakan a wannan wa'adinsa na biyu. Da yake jawabinsa a taron, babban sakataren kungiyar miyatti Allah Alhaji Baba Usman Gelzarma ya lura cewa ya ce dole ne a samu tattaunawa tsakanin shugabannin makiyaya da shugabannin dukkan kabilun kasar. Mu kasance muna tattaunawa, mu kasance muna aiki tare wajen magance matsalolin. Mun san cewa rikice-rikicen zamfara sun kilafawa ne saboda har yanzu ba kirkiro hanyar tattaunawa tsakanin makiyaya da kungiyoyin 'yan banga a jihar Zamfara ba. Idan har an samu tattaunawa wacce za ta hada da shugabannin hukumomi da kungiyoyi da kuma al'ummomin da lamarin ya shafa, mun san ko shakka babu za a shawo kan rikice-rikicen. Muna so mu dauki jihar Ebonyi a matsayin abin kwatance ga sauran jihohin, saboda haka muna buƙatar mafita. Mafita irin ta jihar Ebonyi. Taron da ya samu halarcin sarakunan gargajiya da 'yan siyasa da shugabannin al'umma da manoma da kuma makiyaya. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Abakaleke, Nigeria.
A gaida Alphonsus Okoregwe. Yayin da ake ci gaba da cacar baki tsakanin Amurka da Iran, kasashe da dama ciki har da kawayen Amurka na kira da akai zuciya nesa a daidai lokacin da wasu rahotanni ke cewa Iran ta ce tana da makami masu linzami wanda za su iya kaiwa har tekun fasha cikin ruwan sanyi. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tattauna da Dr. Abbati Baku, kwararre a fannin diplomasiya wanda ya shayar rubuce-rubuce kan wannan dadaddar rikici da ke tsakanin Amurka da Iran, inda ya fara da tambayar shi yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu.
Takaddama da take faruwa yanzu, za mu iya fahimta cewar babu zaton cewar Amurka za ta iya faruwa ƙasar Iran. Wannan dai abubuwan da aka ɗauko fiye da shekara 40 ana wannan takaddamar su ne za su yi tafiya na kece-kuce a tsakanin ita ƙasar Amurka da la'alla ƙasashen da suke mara mata baya musamman ƙasashen da suke a yammacin Turai wanda ake cewa flat side shi ne kamar Ingila da Germany da France da shauransu wanda suke tafiya tare a kan manufofi guda ɗaya a kan ita ƙasar Iran ɗin.
Amma wasu za su ga kamar ziyarar da shi Mike Pompeo wato sakataren harkokin wajen Amurka ya kai taron ƙungiyar nahiyar Turai ko kuma tarayyar Turai wata alama ce ta neman goyon bayansu kan a ɗauki mataki akan ita Iran ɗin.
To alhaƙiƙa kamar yadda na faɗa maka wannan cece kucin an fi shekara 40 ana. Saboda haka ni a fahimta ta da kuma nazarin da na yi babban matsala ita ce idan ka ce za ka wato yaƙi da ƙasar ita Iran alhaƙiƙa ƙasashen da suke gabar ta tsakiya za su samu buɗewa kwarai-kwarai da gaske kuma mafi yawan man da ake ɗiba a duniya za ka cewar daga gabar ta tsakiya ne saboda idan yaƙi ya faru a gabar ta tsakiya musamman tsakanin ita ƙasar Iran da ƙasar Isra'ila da kuma ƙasar Amurka da ƙasashen duniya da za su mara mata baya wannan zai iya haifar da matsala a tattalin arzikin duniya. Zai iya haifar da matsalar da aka samu a 1938 wanda ake cewa Global Economic Depression ma'ana durƙushewar tattalin arzikin duniya.
A irin taka fahimta kana ga ta yaya za a shawo kan wannan matsala tsakanin ita Amurka da Iran?
To a rubuce-rubucen da muka yi da yawa a jami'a Turai mun ba da shawarwari da yake alhaƙiƙa dole a magana cewa ta take za a iya warware ta ne kawai idan ƙasashen da suke marawa ita Amurka baya da kuma ƙasashen da suke marawa ita Iran baya wanda yake in aka samu daidaito da kuma ita Majalisar Ɗinkin Duniya na Allah kuma da wasu ƙungiyoyi masu faɗa a duniya idan aka sami zaman teburi a tsakanin irin wayannan masu faɗa a duniya wanda Allah zai iya kawo wata mafita na rigimar da ake nazancen batun shi nukiliya a ƙasar da ita ƙasar Iran take kokarin ta mallaka.
Dr. Abbatu Bako kenan ƙwararre a fannin diplomasiya. Masu sauraro ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za ku ji tattaunawa da General Muhammadu Buba Marwa mai murabus wanda shugaban Najeriya ya naɗa shi a matsayin shugaban wani kwamitin da zai ba da shawara kan yadda za a kawo sauƙin matsalar shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'ummar ƙasar musamman ma matasa sannan ya mika masa rahoton kan yadda za a magance wannan lamari ya kuma bayyana abin da kwamitin ya gano tun bayan da suka fara aiki kusan watanni 6 da kaddamar da shi. Wakiliyarmu Madina Dauda wacce ta yi hira da shi ta fara da tambayar shi kamar haka.
To ranka dade akwai abubuwan da ka gano a lokacin da ka karɓi ragamar wannan kwamiti ko za ka ɗan bayyana mu?
Ne na farko akwai alaman cewa ƙasa wato Najeriya halin da ake ciki babu wani matsala ba da ya tinkare mu da ya kai shaye-shaye saboda iyaye suna sha, yara suna sha, mata aure suna sha, wani sa'i ma har da jikoki suna sha. To wannan abun in ba a tinkare shi ba kai tsaye zai zama mana babban masifa a gaba. Shi yasa shi shugaba Muhammadu Buhari yana da kwamiti din da za ta kawo masa shawara yadda za a shawo kan wannan lamarin. Kuma mun duba akwai wato agencies na gwamnati, yawwa na gwamnati su NDLEA, su NAFDAC, su customs, su 'yan sanda da muka tamantansu wanda ke kan wannan aikin suna iyakacin kokarinsu, amma mun ga akwai bukatan wani tallafi musamman da gwamnati ya kamata ya bayar, kaman ita NDLEA misali. Akwai rauni tare da tafiyanta bisa ga wasu bukatu da ya kamata gwamnati ta tallafa musu, kuma duk wannan zai shiga cikin shawararmu da za mu kawo. Bayan wannan, ainihin dealers din dole a fidda tsari wanda za a biyo sawun wannan miyagun kwayoyin daga tushe, ko da tushen kasashen waje ne, a shigo da su kasa a bisawu har inda zai kai. To dole a nemo su, a kamo su, kuma a hukunta su yadda ya kamata. Akwai sabon dokokin da zai fito wanda ke tare da hukunci mai tsanani saboda wannan abun a tsayar da shi a nan. Ai, idan ba kwayoyi ba magana sha'ai. Kuma yanzu kamar su custom, su NDLEA, su NAFDAC suna yakacin kokarin su gaskiya. Kamar tramadol yanzu ai ya wuya, ba kamar da ba, kuma ya tsada, kodin da ma hana. To akwai wasu abubuwa da ke zuwa, kuma ba zan ba da wani bayani da fi wannan ba akan wannan lamarin. Sannan ainihin su masu shaɗin dole nemi hanyar da za a taimaka musu, suna bukatan wato rehab centers. Babu isasshe a ƙasa, duk ƙasa baki ɗaya rehab centers 11 ne. Ko da shi mun zauna da ministan kiwon lafiya ya tabbatar mana cewa yana ba da shawara su za su ƙara 36, kowane jiha za a ƙara mata ɗaya.
Waɗanda suke da 11 nan su ma za a ƙara musu?
Eh, za a ƙara musu. Amma mu a namu gani duk wannan ba zai isa ba. Gaskiya muna bukatar a wannan ƙasan kamar 100 in ba su fi ba. Kowane senatorial ya kamata ta sami rehab center ɗaya. Kuma wasu jihohi suna kokari akan wannan. Kaga kamar Katsina suna da biyu, akwai ɗaya Katsina senatorial, akwai ɗaya Daura senatorial, kuma duk mun zarce su, kuma ɗaya zai abin nan funtuwa za su fara daina mata. Kaga wannan suna kokari da ita wai gidan shi gwamna, duk suna kokari. To wasu jihohi ma haka, Kaduna ma suna kokari, Kebbi, akwai masu kokari, akwai wanda ba su sa wannan lamarin a gaba ba, amma duk za mu fito da wannan. Bayan haka akwai Nigerians wajen miliyan 160 ko 70 wanda ba su sha. To su ba za mu manta da su bayan. Dole mu fito da shawarwarin da zai hana su shiga wannan lamarin. Kaga wannan is very important.
General Muhammadu Buba Marwa mai murabus kenan, shugaban wani kwamiti da zai ba da shawara kan yadda za a kawo sauƙin matsalar shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'ummar Najeriya. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu, General Muhammadu Buba Marwa mai murabus da kuma wakiliyarmu Madina Dauda, sai kuma Bonsa Tufa da ya ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku sha ruwa lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadana ga nasihar malamai.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, shaitanu rajim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mata musulma, sunana Asma'u Aliyu, nice shugaban kungiyar tallafa mata musulmai da marayu ta Najeriya ta jihar Adamawa. Ya ƴan uwa mata musulmai, ku sani cewa wannan wata mai alfarma, wannan wata mai albarka, wannan wata mai falala, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya za'a mana a cikin watanni 12 ya cire watan guda ɗaya, watan da yake bukatar mu yi azumi a cikin wannan wata kamar yadda muka sani watan Ramadan wanda muke cikin ta. Yan uwana mata mu ji tsoron Allah mu tsaya mu azumci wannan azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa yadda manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Mu sa tsoron Allah a cikin dukkan ayyukan da muke yi. Mu sa tsoron Allah a cikin ibadun da muke yi. Sannan kuma game da zamantakewa da mazajen mu sa tsoron Allah mu bi yadda karantarwa yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Mu sani cewa wannan wata albarkan dake cikin wannan wata ba a iya kidigewa. Sani cewa wannan wata wanda Allah subhanahu wataala yana faɗa shahru ramadanul ladzi unzila fihi alqur'ana huda lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Watan Ramadan shine watan wanda aka saukar mana da alqur'ani a cikin sa saboda darajar wannan wata. Ji an saukar mana da alqur'ani a cikin sa domin me? Domin shari'a da mutane da kuma bayanin shari'a da rarrabe tsakanin gaskiya da kuma ƙarya. Ya ƴan uwana mata, ku sani cewa lalle duk wanda ya tsaya azumci watan Ramadan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace imanan wa hisaban yana lalle mai kudin samun lada. To ghufra lahu ma taqaddama min zambi, haqiqa Allah zai gafarta masa duk abin da ya aikata wanda ya riga ya gabata. Wannan samun dama da wannan falala da Allah subhanahu wataala ya mana, ya ƴan uwana mata, kada mu yadda wannan ya wuce ba mu same shi ba. Ana buƙatar kamewa kamar yadda muka san azumi lalle mutum yana kamewa daga ci da sha da kuma jima'i. To don haka idan mutum ya kame wannan to wajibi ne ya kame kuma harshe. Ƴan uwana mata, ku sani cewa wannan harshen nan yakan sa ya rusa mana wannan aikin azumin da muke. Kuma mun san cewa azumi watan azumi wata ne wanda yake na ibada mai girma, mai falala, mai karinci. Wanda idan muka yi wasa daga cikin abubuwan da muke faɗa a bakunan mu sai mu wayi gari ya rusa mana wannan azumi, mu wayi gari ba mu da wannan azumi. Saboda falalan azumi Allah subhanahu wataala ya ce duk ayyukan ibada naku ne amma kuma azumi nashi ne wanda yake yana shi kadai ya san abin da zai bama mai azumi lada. Don haka ƴan uwana mu ji tsoron Allah, mu tsaya mu yi azumi kamar yadda Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Saboda haka domin mu samu wannan lada mu samu kuma abinda ake bukata. Kuma mu sani cewa an ba mu dama mu yi ayyuka mai yawa. Akwai ayyuka na harshe, akwai ayyuka na gabbai. Kamar mu yawaita istighfari, mu yawaita salatin Annabi, mu yawaita hailala ƴar uwa. Kar ki yadda ko aiki kike yi waɗannan ayyuka ba zai hana ki yin waɗannan fadan waɗannan kalmomi ba. Kalmomi ne wanda suke da nauyi a wurin mizani. Kalmomi ne wanda yake kankare zunubai. Kalmomi ne wanda zai sa ki hanyar shiganki aljanna. Sannan kuma gabbanki kar ki yadda ki zamanto mai yawan yin nafila, ki zamanto mai yawan yin qiyamul layli, ki zamanto mai yawan yin tarawih.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici.
A takaicen, jami'an sojin Taliban da na Amurka sun shiga amfani da kafafen sada zumunta wajen zargin juna da yin zagon ƙasa ga batun maido da zaman lafiya a ƙasar Afghanistan wadda yaƙi ya daidaita. Aƙalla mutane 16 sun ji raunuka bayan da aka kai ma wani bus ɗin da suke ciki hari daura da dalar Giza a ƙasar Masar a yau ɗinnan Lahadi, a cewar majiyoyin tsaro. Firaministan Australia ya je ibada a majami'arsu ta Empress Costa a yau ɗinnan Lahadi bayan da ya yi nasara ta bazata jiya Asabar a babban zaben ƙasar. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi tar da harin da aka kai kwanan nan a ƙasar Mali da ya yi sanadin mutuwa da kuma raunata sojojin tabbatar da zaman lafiya. Mai magana da yawun Antonio Guterres ya ce shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi matuƙar baƙin ciki da mutuwar wani sojan tabbatar da zaman lafiya ɗan asalin Najeriya da kuma wani da shi ma ɗan Najeriya ne da ya ji rauni a harin da aka kai Timbuktu.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna ko bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Bonsa Tufa da ya hada shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Jonah Cummins, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da fatan za a sha ruwa lafiya.
et un faux pour chacun.